This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Talata 17 ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ci gaban tattaunawar da Maryar Amurka ta yi da gwamnatin jihar Nasarawa Abdullahi Sule a lokacin da ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa, inda ya tabo batun matsalar man fetur a Najeriya, musamman farashin sa. Duk da cewa kamfanin man NNPC na Najeriya ya fara sayan man daga matatar Dangote,
an ce za a sayar wa Dangoten mai ne a naira, naira nawa za a sayar shi, ba a fadi ba. Shi kuma mai din nan a kasuwan duniya ake sayar da shi, a dala ake sayar da shi. To a naira wani exchange rate na naira aka bashi?
Muna tafa da karin bayani nan gaba. A yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan cece ku can da ake yi game da farashin man fetur a Najeriya. Lambar da kuma za a kira ita ce 1-202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Sannan za mu kawo muku shirin Allah ɗaya gari bambam, wanda ya tattauna akan taron shekara-shekara na al'ummar musulmi 'yan Afirka mazauna nahiyar Turai. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Jiragen saman yakin kasar China sun yi jiran mikiya akan wani jirgin sojan Amurka a mashigin tekun Taiwan a yau Talata, inji rundunar sojan kasar. Jirgin na Amurka samfurin PHA yana sintiri ne tare da kuma likin asiri, wanda ake sarin zai iya kaddamar da makami mai cin dogon zango, a cewar wata sanarwa da rundunar gabashi ta ma'aikatar sojin kasar China ta fitar. Sojojin China sun shirya jiragen yaki da za su bibi kana su sa ido akan jiragen saman Amurka, su dauki mataki da ya dace a kai, wato bisa doka, inji Li Shi, wani babban kanan soja kuma kakakin rundunar. Ya kara da cewa rundunar mayakan za su ci gaba da jajircewa kana su zauna a cikin shiri, su kuma su sa ido akan duk abubuwan da ke faruwa domin kare mutunci da kuma tsaron yankin, tare da tabbatar da zaman lafiya. Sai dai ma'aikatar sojan ruwa Amurka bata ce ufan ba akan wannan batu. Kasar Mali ta faɗa a yau Talata cewa Bamako, babban birnin kasar, na cikin lumana biyo bayan wani hari da 'yan ta'adda suka kai a makarantar horar da sojoji da wasu wurare da sanyin safiyar yau Talata suka yi ta harbe-harbe, kuma tuni aka dakile harin. Sanarwar sojin ta ce da sanyin safiyar yau ne mayakan wata kungiyar 'yan ta'adda suka kusa a makarantar horar da sojojin na garin Faladiye. Yanzu haka dai ana nan ana gudanar da aikin gyaran wurin. Sanarwar ta kira ga mazauna wurin da su tashi kana su jira sanarwa ta gaba daga hukuma. Gwamnatin mulkin sojin kasar ta ce wasu muhimman wurare a cikin babban birnin na fuskantar hare-hare, ciki har da makarantar sojin. Ta ce sojoji sun kura 'yan ta'addan da suka yi wannan ɗanyen aiki, kana ta kira ga fararen hula da su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum kamar yadda suka saba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, Isra'ila ta sanar da shirin faɗaɗa hayaƙinta da ƙungiyar Hamas domin dawo da mazauna arewacin Isra'ila zuwa gidajensu bayan kwashe su a inda suke zaune sakamakon arangama da sojojinta ke yi da mayakan Hezbollah a kan iyakar Isra'ila da Lebanon. Ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce da yammacin jiya Litinin ne kwamitin zartarwa na fannin tsaro ya tabbatar da wannan matakin. Hezbollah mai kawance da Hamas ta fara hare-harenta ne wato na kusan kowane wuni jim kaɗan bayan fara yaƙi da ake yi a Gaza, lamarin da ya tilastawa dubban mutane barin gidajensu. Hezbollah mai samun goyon bayan ƙasar Iran kamar Hamas ta ce za ta dakatar da hare-haren ne da zarar an cimma yarjejeniyar tsagaitauta a Gaza. an kwashe wata da watanni ana kokarin cimma yarjejeniya tsakanin bangarorin biyu inda jami'an Amurka da tamda na Misra da kuma na kasar Qatar suke kokarin samar da sharuɗa da dukkanin bangarori za su amince da su a ƙarshe jami'ai sun faɗa a yau talata cewa wani harin jirgi mara matuki da Russia ta kai a cikin dare ya auda wata cibiyar makamashi a arewa maso gabashin Ukraine Hare-hare sun yi sanadiyar ɗauke wuta a yankin Sumi inda jami'ai suka ce rundunar tsaron sararin saman sun harbo jirage mara matuka 16. Farmakin yana daga cikin jerin hare-hare na jirage mara matuka da Rasha take kaiwa Ukraine wanda ma'aikatar sojan Ukraine ta ce ta kakkaɓo jiragen sama mara matuka 34 a cikin 51 da Rasha ta harba. An kuma dakile wasu hare-hare a yankunan Kharkiv, Kherson, Mykolaiv da kuma Poltava.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan masu sauraro basu manta ba a shirinmu na ranar dazu mun fara kawo muku hira da gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule yayin da ya zo nan Washington don halarta wani babban taro akan ma'adinai wanda ya tattaro jami'ai daga kasashen Afirka daban-daban. A ci gaban tattaunawar su Haruna Shehu Maraban Jos ya nemi ƙarin haske daga gwamnan akan yadda ake samun ƙarin farashin man fetur duk da cewa matatar man Dangote ta fara aiki kuma 'yan Najeriya sun sa ran samun sauki.
Dalilan guda biyu ne. Yawancin mutane suna ta magana ne kawai akan subsidy an cire subsidy. To ba cire subsidy kadai shine babban damuwa a maganan mai ba. Muddin ana shigowa da kaya daga waje wanda mai dai daga waje ake shigowa da shi a wannan lokaci sai ka samu dala sannan ka shigo da shi ba a sayan kaya da naira a kasan waje saboda haka idan dala ya ci gaba da tashi saboda ka san dala ya fara tashi tun daga 300 naira 700 har wannan gwamnati ta zo to yanzu dala ya kai naira 1,650 to saboda haka wannan shine babban matsalan mai ba cire subsidy kadai ba a lokacin da dala yake 700 lokacin da shugaban kasa Tinubu ya cire subsidy to a lokacin gwamnati ta wata biyan wani subsidy saboda 700 din da aka cire shine ake iya sayan dala a shigo da shi to lokacin fa da dala ya fara mi ya kai 1,200, 1,300 to lokacin subsidy sai ya dawo to saboda haka cire subsidy din gwamnati ta cire subsidy da gaske amma gwamnati fa ita kadai ce take shigowa da mai ni ne manajin director na African Petroleum saboda haka mu ne masu sayan mai mukai gidajen manmu saboda dalilai biyu masu karfi dalilin farko shine in ka je neman dala da wuya ka samu a Central Bank saboda ba su da dala isasshe dalili na biyu in ka je ka samu dalan ka shigo da shi farashin da ake sayarwa kai ba sai dai ka sayar sai dai kai asara
wato saboda haka ba doka ce ta hana saura shigowa ba a wayannan dalilan guda biyu
wayannan dalilai biyu
sun kala da kuma in ma ka siyo sai dai ka fadi
da kyau kuwa
gwamnati ce kawai za ta iya daukan abin ita akan ta
da kyau kuwa
to yanzu your excellency tunda ana tunani tunda man nan yanzu a gida ake hako shi kuma matatar Dangote a gida za su tace shi wato an cire wannan bukatun na dalar kenan daga waje misali kenan
da kyau kuwa
to ina za me yasa kuma za a samu man da tsada
eto dalilai biyu ka san yanzu bari in ga maka kuma wani damuwa da ake da shi a Najeriya yawancin mutane ba su fahimta ba har yanzu kada da kai wannan tambayar din ka fahimta an ce za a sayar wa Dangote mai ne a naira naira nawa za a sayar mishi ba a fadi ba dan haka idan shi kuma mai din nan a kasuwan duniya ake sayar da shi a dala ake sayar da shi misali idan aka ce yanzu mai din nan za a sayar ma Dangote akan kudin da ake sayar da shi a kasuwan duniya misali a ce dala 90 amma zai biya a naira ka gane to a nairan wani exchange rate na naira aka bashi idan aka bashi 1,600 ne zai biya to kaga ba a je ko ina ba a wannan musun da ake ciki saboda haka shi kuma dole ya sayar da shi ba zai sayar da ya wadi ba sai dai idan misali yanzu inda gaske ake yi NNPC ta fito ta ce to kai dan wata zamu sayar maka da mai ba a damu ba nawa ne ake sayar da dala ba abin da ya dame mu da inda ake sayar da mai a dala zamu sayar maka da mai kowane randa daya barrel guda daya kowanne za a sayar maka da shi a misali naira 1000 ba abin da ya dame mu da dala to kaga daga nan shi kuma zai ce to shikenan ni kuma na sarrafa to ni kuma zan iya sayar da shi a kuɗi kaza to amma yanzu mutane suna ta surutu ne kawai an ce za a sayar da shi a naira an ce za a sayar da shi to za a sayar da shi a naira naira nawa
saboda haka akwai buƙatar NNPC ma ta faɗa ma Najeriya
ka sani
ga fa abin da zamu sayi a hannun shi
kaji har maganar kenan ni ba wai ina magana dan kare dangote ba ko kuma kare NNPC ba a'a ina maganar ne gaskiyar magana kenan da ke kasa so inda aka taimake shi kawai shine an ce da shi to dangote maimakon ka je Central Bank ka je neman dala mai wuyan samu ka ba mu naira shikenan abin da aka warware a maganar sayarwa a naira
To a cigaba da sauraron shirye-shiryenmu na gaba don ci gaban hirar da gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Suli. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wani gari da a ce kurba manja da zalla
wani gari
bai kai gabas da nisa ba
wani gari
bai canja da asuna ba
wani gari
bai kai arewa hali ba
jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gare bamba. A wannan makon shirin ya yada zango a birnin Oberhausen da ke kasar Jamus inda kungiyar African Umma ta gudanar da babban taronta na shekara-shekara. Sai dai taron na bana ko shakka babu ya ja hankalin jama'a a Turai da ma sauran sassan duniya.
Mun ji dadin taro kwarai da gaske mun ga manyan malaman mu daga gida Najeriya mun hadu da mutane daban-daban.
Mun samu amfani ciki kwarai mun ci amfanin wajin nan.
To an dai kafa kungiyar African Umma tun a shekarar 2010 a Jamus. Ta kuma ci gaba da kokarin hada kan musulmai ɗan Afirka da ke rayuwa a Turai.
Ba sai saboda an zo Turai ba, ku zo ku daga nuna wuki yanayin rayuwar da ake ciki a Turai, sannan kuma ku zo ku dauki wannan al'ada ku ce ai 50-50 za ku daga yin abubuwa da iyalanku, sai ta kawo kuma za ku bada.
Dalilin da yasa Abana ta gayyato wasu fitattun malamai daga tarayyar Najeriya.
Alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal ard وجعل الظلمات والنور
to sai a biyo mu dan jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba
walam yakul lahu kufuwan ahad
wani garin da ake furba manya da zalla
a wani gari sun tashi masu jintaka dukkan
yau Sheikh Aminu Muhammad Daurawa da Farfesa Mansur Isa Yalwa sun dai kwashi kwanaki uku suna wa'azi a biranen Jamus da kuma Belgium inda ɗaruruwan 'yan Afirka suka fito cike da shauƙin yin tozali da malaman da kuma jin wa'azinsu to ko me ya ja hankalin African Umma gayyatar waɗannan malaman Sharif Tukur Musa ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar ya bayyana dalilin gayyatar waɗannan manyan malaman
zamantakewar mu wato mu musulmai a cikin west especially Germany da sauran kuma kasashen Europe har zuwa America yanda zamantakewar mu yake wato ba a build gano kan western kan hanya ta farki na islama ba ce kuma gashi nan mu kuma mun zo nema ga kuma mu da iyali to sai muka nemi wannan manyan malumma su zo su yi muna bayanai da zamantakewar da muke saboda rike mutuncin aure da zamantakewar mu da rike kuma darajar aure da hakkoki musamman na Ubangiji bayan shi kuma akwai wato shebu ce su waɗanda muka gayyata Sheikh Malam Amin Daurawa da Sheikh Professor Isa Yalwa to mutane ne wanda yake ina jin maganar su kuma suna da bayani wanda yake kuma yana kama hankali kuma yana kayatar da mutane kwarai sannan kuma suna daga cikin wayanda yake ana sun bayanin su saboda sun iya ajiye magana a inda ya kamata a ajiye shi
to a turai musamman tsakanin yan Afirka ana fama da matsaloli masu tarin yawa a zamantakewar iyali kamar dai yanda aka ji wannan yasa mahallata taron kamar Zakariya da aka fi sani da Abba ya yadda cewa zuwan malaman zai taka muhimmiyar rawa wajen shawo kan ire-iren waɗannan matsalolin
kalubalen da aka fike samu a har kullum anan shine maza sukan kokari su canza daga yanayin al'adar su da addinin su haka ma a mata akan samu wasu su ma su kokari su canza daga yanayin al'adar su da yanayin addinin su so abinda su malamai suke kokarin tunatar da mu kenan mu yan Afirka baki daya yanayin yadda zai kasance yadda zamu kokarin rike addinin mu da al'adar mu musamman wanda suke da mata wanda suke da wato aure wani miji bai kokarin kyautata wa matarsa wata kuma mata zaki ga yadda zata kokarin ta kiwa miji biyayya da sauran irin waɗannan kalubalen da ake samu kenan
anan kuma Huzaifa Yahuza Bauchi yace an koyi darussa da dama da yace idan an yi amfani da su to jama'a da dama za su amfana
a wa'azin da malamai suka gabatar malamai sun jawo hankalin mazaje da matayen aure wajen bambance musu haƙoƙin da suka rataye akan mazaje da kuma haƙoƙin da suka rataye akan mata sannan malamai sun bambance wa maza da mata cewa akwai wasu haƙoƙin da su komai sauyawar yanayi waɗannan haƙoƙin ba sa sauyawa sannan akwai haƙoƙin da a shari'ar musulunci yanayi yakan iya sauya su a zamantakewa so maza musamman su fahimci cewa akwai irin waɗannan haƙoƙin da dole sai an daga kafa an bi hanyar lalama akan su
ita kuwa malama Maryam Alhassan ta ce tana fatan ganin a shekara mai zuwa da yardar Allah za a waiwayi wata matsala da ke ciwa mata tuwo a ƙwarya
ni ana wa ganin batu son da ya kamata a ce a taɓo nan gaba sai ku ga ƴaƴan baƙaƙen manin sun girma amma ba mazajen kuma aka duba abin da yake faruwa sai a ce wa iyayen ne suke neman dole sai wanda yake da takarda za su ba wa ƴaƴan su kuma ba su da takarda kuma sai a ce wai dole sai ka biya kuɗin da zai wato yanda ake yi wa mutane
Nasarar taron na bana akwai kalubalen da kungiyar ta ce ta fuskanta kuma Malam Abdulrazak Mutsar ya yi kira ga jama'a a game da mahimmancin mutunta lokaci da kuma tsari
gaskiya mun bace rai saboda ba mu bai aiki da lokacin da muka haje ba mu haje ne karfe 10:30 za fara program alhali sai muka zo muka fara shi kusan karfe 3 mutane ba zo ba kan lokacin da aka haje wannan kalubale muna fuskanta shi kowane zaman da za a yi irin haka na musulmai ko wazi ne ko aure ne ko suna ne duk abin da za a yi haka muke fuskanta shi sai sa wannan muna fata nan zuwa gaba mu gyara shi ta ƙarshe kalubalen da muka fuskanta shi ne nan kare wazi ko karatu ko bayoce ko suna ko aure sai ka gana an wase ba saya a yi taimako a samu a gyara wajen saboda nan a turai idan an kun karbi wuri in kun gama ya fi ku gyara shi kanda aka baku saboda watan gobe in za ku zo nema a kuma kara baku
Na ganku da addininku da al'adarku da haɗin kanku da zamantakewarku fuska kowa tana cike da farin ciki da walwala da jin daɗi kun yi fari kun yi haske kun koshi kun ba alamar rama kun yi ƙulƙul da ku
madalla to ma sauraron mu da haka ne za mu sallama da ku a cikin shirin na Allah daya gari banban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka Ramatu Garba Baba ke muku sallama daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus
Madalla a gaida Ramatu Garba Baba to yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu mu ba ku dama dan ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan cece ku can da ake yi game da farashin man fetur a Najeriya to mun samu kira na farko daga jihar Neja Assalamu alaikum da wa muke magana daga jihar Neja Malami daga jihar Neja ko ana tare da mu To ina ga layin malami daga jihar Neja ya goce yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja Assalamu alaikum da wa muke magana daga birnin tarayya Abuja
Eh to Allah
Eh muna jin ka daga ina ne
Madalla, okay, ina kira ne daga jihar Neja ne. Injiniya Lawal ne dan Kolo Maguriya.
To injiniya muna jin ka.
Masha Allah. A hakikanin gaskiya dangane da farashin kudin man nan da yake muke fama da shi a Najeriya tsakani da Allah da Annabi wato kamata yayi gwamnati ta sassauta ma jama'a domin talakawa mu da ke kauyuka muna fuskantar matsaloli dauko abinci daga karkara zuwa bakin titi wallahi babban matsala ne muke fama da shi sai ka dauko amfanin gona kamar alal misali wata kasuwa da ake ci irin ranar wato talata bangi sai ake waye gari wa ya dace hanyoyin nan ga muku ga zirga ta tsunke ga tsadan mai ga wahalhaloli da talakawa ke ta huskanta wallahi abin babu samun hannun yaro wallahi tallahi kuma sai ya kasance
to mun gode injiniya daga jihar Neja yanzu kuma bari mu je Katsina
assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana
Alhamdulillah sunana Yakubu Lifiyar Rajin Tabanni karamar hukumar Musawa a nan jihar Katsina
to muna jin kamalan Yakubu
lalle kan hakika muna roƙo ga shugabannin mu na Najeriya dan Allah su sa mu halin da talaka ya shiga saboda yanzu duk inda kake ba kauye ba ko a ina kake yau man fetur din nan ya zama dole sai kai amfani da shi dan haka muke kira ga hukumomi da su taimaka ma rayuwar talaka dan Allah su ci rayuwar talaka domin gaskiya talakan Najeriya na cikin wani hawulai Na gode da ramin da aka ban wannan gidan rediyo na.
To mu ma mun gode Malam Yakubu yanzu kuma bari mu je kwanta gora.
Hajiya Maryam Dauda kina magana da injiniya mai gero makeri kwanta gora jihar Niger.
To injiniya mai gero makeri muna jan ka me ra'ayin ka yau?
To tsakani da Allah wato gaskiya tura ta kai bango wanga farashin mai ya dace gwamnati ta ji tsoron Allah a sasanta shi. Saboda yanzu duk da gona gare ka akan tsadan maka kana son zuwa gona sai ya zama abin da ya zama tabawaya saboda tsadan mai da in mutum ya sa man 1000 sai ya maya dubu gona amma yanzu man 2000 bai zuwa gona ya dawo to dan haka ya dace gona ta bai yawo da hankalin jama'a a sasanta a san yadda za a je farashin mai dan talakawa in kwana saboda tsadan man ga yasa komai ya hauhaya take Hajiya Maryam Dauda
kyau mun gode injiniya mai girma kire daga Kwantagore yanzu kuma bari mu je Nasarawa.
To alhamdulillah da shirin kula ne da ganin lafiyar bari bari a Nasarawa.
To muna jin ka bashir ki.
Wannan da kaddama zakani NNPC da kamfanin matatan mai dan gobe wannan abun bai zo mana da mamaki ba. Saboda ita NNPC ba ta son talaka ya ji dadi. Ba ta son wannan mai ya ci sassauto. Ko wannan lokaci da tana tofa mai haura dubu da amma zai ta dubu da ne haka take shi. To amma wannan matatan mai dan gobe da ta zo da haka ma ta hada kai domin a samu sauki amma NNPC ba haka ba. Mu dai al'ummar Najeriya mu ci gaba da addu'a. Wannan yanayi na mai da muke kallaka mana sukin shi amma ba wai mu jira ba kuma ita wannan hukuma ba saboda gaskiya ba su son manya doka.
To mun gode Bashir Tela yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna.
To sunana Ibrahim Alaramma daga Rigacikun Kaduna.
To muna jan ka Alaramma.
To gaskiya wannan turka-turka da ake yi gwamnati ba ta shirya samar mu da talaka sauki ba. Inda wannan mai yana da kyau a ce ɗan Najeriya su ji daɗin shi amma kawai don NNPC ta je ta ci bashi kuma sai a zo a kata ba ma ɗan ƙasa a ce su ne za su biya wannan bashin wannan bai dace ba gaskiya. Gwamnati ta canza tunani ta ƙirƙiro abubuwan da zai kawo ma talaka sauƙi ya ji daɗin gudanar da rayuwa kamar yadda su ma suke jin daɗin gudanar da rayuwarsu a wannan ƙasa tamu mai albarka.
To mun gode Malam Ibrahim Alaramma yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
To masha Allah sunana Usman Dafula ne anguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja. Hakikanin gaskiya na ji maudu'in da kuka kawo. Wannan Allah ya saka muku da alkhairi kamar yadda ƴan uwana suka bada shawara suka bada gudunmuwa kamar yadda wannan gwamna mai albarka.
To layin Usman Dan Fulani daga birnin tarayya Abuja ya goce kuma anan dai zamu dasa aya wajen ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani maudu'in daban. Madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Jiragen saman yakin kasar China sun yi jiragen kiya akan wani jirgin sojan Amurka a mashigin tekun Taiwan a yau Talata, inji rundunar sojan kasar. Jirgin na Amurka samfurin P8A wanda ke sintiri kuma yake leƙi asiri ana ganin zai iya kaddamar da makami mai cin dogon zango a cewar wata sanarwa da rundunar gabashi ta ma'aikatan sojin kasar China ta fitar. Sojojin China dai sun shirya jiragen yaƙi wanda za su bibi kanin su sa ido akan jiragen sama Amurka kuma su ɗauki mataki akan su yadda ya dace bisa doka, inji Li Shi, wani babban kanan soja kuma kakakin rundunar. Kasar Mali ta faɗa yau Talata cewa Bamako babban birnin kasar na cikin lumana biyu bayan wani hari da 'yan ta'adda suka kai a makarantar horar da sojoji da wasu wurare da sanyin safiyar yau Talatan suka yi ta harbe-harbe kuma tuni aka dakile harin. Sanarwar sojin ta ce da sanyin safiyar yau ne mayakan wata ƙungiyar 'yan ta'adda suka kutsa a makarantar horar da sojojin ta Faladiye. Haka yanzu ana gudanar da aikin gyara wurin. A yau Talata, Isra'ila ta sanar da shirin faɗaɗa yakinta da ƙungiyar Hamas domin dawo da mazauna arewacin Isra'ila zuwa gidajensu bayan kwashe su a inda suke sakamakon arangama da sojojinta da mayakan Hezbollah suka yi akan iyakar Isra'ila da Lebanon. Ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce da yammacin jiya Talata ne kwamitin zartarwa a fannin tsaro ya tabbatar da wannan matakin.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.